نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته zamu ci gaba da karatu ne insha Allah ta'ala a cikin wannan littafi namu mai albarka littafin mudhakkira fil aqida na Dr. Salih bin Sa'id As-Suhaimi hafizahullah a wancan sati yan uwa idan ba a manta ba mun fara karatu ne a cikin babi na biyu a cikin littafin shine babin da yake bayani game da sharuda guda biyu na karbar aiki malan ya kawo mana su gaba daya na farko yace ikhlasul ibadati lillahi wahdahu nabi kuma tajridul mutaba'ati li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ya kawo mana shar'i na farko shine yin aiki dan Allah ya mana bayani gurgudan iko yau kuma insha Allah ta'ala kai tsaye zamu tashi shar'i na biyu malai ce wa amma shartu thani amma shar'i na biyu fa ma'anahu abinda ake nufi da shi ay yakuna al'amalu alladhina taqarrabu bihi ila Allah muwafiqan lima shara'ahu Allah fi kitabihi aw bayyanahu rasuluhu sallallahu alayhi wa sallam fi sunnatihi ya kasance aikin da muke yi dan neman kusanci da wannan aiki zuwa ga Allah subhanahu wataala to dan uwa dole ne wannan aikin na farko ya kasance ya dace da abinda Allah madaukakin sarki ya shar'anta a cikin littafin sa ko kuma abinda manzon sa tsira da aminci su kara tabbata a gare shi ya bayyana a cikin sunnar sa shine abinda ne bayani satin da ya gabata dukkanin aikin da zaka yi da sunan ibada da sunan kana so kai Allah subhanahu wataala ya gani ya baka lada to ya kasance abu na farko ka samu inda aka shar'anta shi a cikin alqur'ani ko hadisi wannan dole ne ya kasance yana da asali daga cikin ɗaya daga cikin asalan nan guda biyu ko dai a cikin alqur'ani ka same shi ko kuma a cikin hadisi na biyu dole ne ya kasance idan aiki yana da kaifiya kaifiya shine yadda za a yi aikin to ya kasance shi ma hanyar da za a bi a yi aikin Allah madaukakin sarki ya koyar da ita ko kuma manzon sa tsira da aminci tsara tabbata a gare shi to dukkanin aikin da zamu yi ɗan uwa barin ka dora shi akan wannan mizani in dai na addini ne ina so na yi Allah subhanahu wataala ya bani lada to na rinka kallon shin Allah madaukakin sarki ya ce nayi annabi sa tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ce nayi idan eh da gaske ne haka ka samu dalili to samu dalilin kuma yadda zaka yi aiki yaya kamata na yi shi wacce hanya ya kamata na yi shi kafa nawa ya kamata in karanta idan mai kafa ne idan budadde ne a wani lokaci ya kamata na yi shi wannan shi ma abu ne da yake mai muhimmanci wanda kowanne mutumin da yake ibada ya kamata a ce ya kiyaye shi domin ya kasance mun yi ayyukan mu na ibada ala basirati Allah ya samu dace malai ce li anna dinana al-islami qad akmalahu Allah ta'ala qabla an yantaqila ar-rasul sallallahu alaihi wa sallam ila ar-rafiq al-a'la malai ce abin da ya faɗa ka shine saboda wannan addini namu na musulunci Allah madaukakin sarki ya kammala mana shi kaf ya hadu ya gama gaba ɗayan sa kafin Allah madaukakin sarki ya dauke manzon sa tsira da aminci su tsara tabbata a gare shi zuwa ga matsayi zuwa ga jama'a waɗanda suke madaukaka ma'ana tun kafin annabi tsira da aminci su tsara tabbata a gare shi ya bar duniya wannan addini namu na musulunci Allah madaukakin sarki ya kammala shi gaba ɗaya kaf duk abin da ake bukata akwai a ciki saboda haka duk wani abin da ka sani wanda dan adam zai a matsayin ibada Allah madaukakin sarki ya kawo shi yayi bayanin sa kafin ya dauke manzansa daman kuma shine wasu da tsakaninsa da mutane babu wani wanda yake iya nuna maka abinda Allah yake so kai sai manzon sa tsira da aminci tsara tabbata a gare shi shi kadai babu na biyu shi kadai ne shi kadai Allah madaukakin sarki yadda ya kasance tsakanin sa da mutane idan Allah yana so yayi abu dan adam yayi abu ba kai kai tsaye za a yi wahayi a ce kai abu ba ba kuma wani malami za a yi wahayi a ce ga abinda Allah yake so ba Allah madaukakin sarki manzon sa tsira da aminci tsara tabbata a gare shi shi kadai ya zaba a cikin wannan al'ummar zai masa wahayi ga masa yace ga abinda nake so bayi na su aikata manzo kuma sai ya isa mana to duk abinda Allah yake so mu aikata inda na ibada ne abinda sai nake karama mata na ibada saboda shine muke magana akan sa banda abubuwan da suka shafi duniya Allah madaukakin sarki wa manzon sa wahayi kuma ya isar duk abinda ya kamata ya isar saboda Allah madaukakin sarki bai dauke shi ba sai da ya cika addinin kaf baya bukatar wani abu malai ce فليس هو بحاجة إلى ما يزيد وينقص فيه قال تعالى شي sai yanzu addinin baya bukatuwa zuwa ga wanda zai dada wani abu a cikin sa ko ya rage wani abu a cikin sa addinin ya cika babu wata hanya da zaka iya samu ko ni ne samun karo wani abu a ciki in ce gashi addinin ne sannan wani ko bashi da hanya da zai iya rage wani abu a cikin addinin da annabi ya zo da shi a wancan lokaci yace a'a a yanzu an dan samu canji tunda zamani ya canza to bara dan canza wasu abubuwa yanzu abin nan da ake na ibada an rage sallar azhar din an dawo da ita raka'a uku saboda dan samu sauki tunda yanzu abubuwa sun yawa babu wannan malai ce saboda fadin Allah madaukakin sarki da yace al yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al islam dinan Allah madaukakin sarki yace al yawma a yau ne wannan alif lam din lil adi dhihni ce ma'ana a wacce rana wannan rana sananniya ita ce ranar arfa ranar da aka saukar da ayar kin Allah madaukakin sarki ce a yau ne akmaltu lakum dinakum na kammala muku addinin ku wa atmamtu alaykum ni'mati na kuma cika ni'imata a gare ku wa raditu lakum al islam dinan na kuma yardan muku da addinin musulunci a matsayin shine addinin da na yadda ku bi inji Allah madaukakin sarki wannan ayar dai ce daga cikin ayoyi masu girma a cikin addinin musulunci shi yasa wani bai yahude yake cewa da sayyidina Umar dan Khattab yadda Allah ta tabbata a gare shi yace akwai wata aya a cikin littafin ku yace inda mu ne yahudawa aya ta sauka a cikin littafin mu yace to wallahi duk shekara sai mun maida wannan ranar da aya ta sauka ranar biki zamu taru mi taro musasa babban kaya ay murna ay dai biki kamar yadda ake bikin karamar sallah ko babban sallah sayyidina Umar sai abin ya bashi mamaki yace wannan wace aya ce haka shine sai yace masa ita ce wannan al yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al islam dina sai sayyidina Umar yace to wallahi ni na san a ranar da aya ta sauka a ina kuma ta sauka kuma ya annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yake lokacin da aya ta sauka shine ce ta sauka ranar juma'a a arfa lokacin da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi na hajjin bankwana a ranar arfa annabi yana haye akan taguwarsa yana haye akan taguwarsa kawai sai aka ga irin yanayin da yake faruwa ga annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi idan za a sauka masa da wahayi ya fara sauka a gare shi yanayin sa ya fara canzawa saboda nauyin wahayin da ake saukawa da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ita kanta taguwar sai ta kasa daukar annabi sai da ta durkushi sai da ta durkusa saboda nauyi Allah ya ce inna sanulqi alayka qawlan thaqilan sai da ta durkusa ta zauna akan guyoyinta to annabi sayyidina Umar yace bayan abin da yake yayi wa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya yayi bayan saukar wahayi sai karanta mana wannan ayar shi sa a wannan ranar lokacin da ya huduba da ake a lokacin arfa ta gaba daya annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da ya huduba ya fadi hukunce sai kalli sabai yace musu ala hal ballagtu yace musu shin na isar da abinda Allah ya turo na isar sabai suka ce ajal ko na'am ka isar annabi ya kara tambaye su kara cewa ka isar manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya daga dan yatsin sai yace Allahumma shahad Allahumma shahad Allahumma shahad Allah ka shaida Allah ka shaida Allah ka shaida annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya shaidar da Allah madaukakin sarki a matsayar ya isan da abinda Allah madaukakin sarki ya turo shi ya isa to wannan ayar ƴan uwa idan muka dawo karo nabi muka kalle ta zaku ga aya ce da take nuna mana cewa duk wani abin da zaka yi shi na addini to dan uwa an gama cika shi an gama yin sa a wancan lokaci kafin wannan aya ta sauka abinda Allah ya ce shine a yau ranar da ayat ta sauka shine duk wani abin da yake na shari'ar musulunci ne addini ne Allah ya gama cika shi Allah ya gama cika shi tab baya bukatar wani abu to duk wani abin da zaka yi zina addini dan uwa ka kalle shi shin akwai shi kafin wannan ayat ta sauka idan akwai shi to alhamdulillah ka samu abin da kake so idan ku babu to kaga sai ka samu mai mashiga tunda Allah ya ce shi da ya cika addinin sa tunda Allah ya ce ya cika addinin sa to kai aina ka samu wannan ka kara wai bawoshi yace misali kamar ruwa ne a cikin botiki sai ka zo ka tare botiki a famfo ruwa yana zuba idan botikin ya cika duk ruwan da zai shiga daga ba mai zai zubewa zai saboda kayan uwa wannan aya ce mai girma da take nuna mana lallai lallai addinin musulunci ya gama cika duk abin da zamu karo mu kawo shi a matsayin addini to wajibi ne kana a kallon wannan aya Allah subhanahu wataala ya kawo duk abin da muke bukata na addini da shi abin da yake bukata mu yi duk wani abu sabo ba shi da mashiga idan muka lura da wannan aya wa qad ja'at نصوص كثيرة تأمر بالاتباع وتحذر من ابتداع والإحداث في الدين ما لتي حقيقة آيوي ما سيا وسنزو وأن دسك أمرني دمبي أبن ديزو دقاء الله من أكين سركي دمان زنسا شين الاتباع وتحذر من ابتداع سنكما صورة الدمو درازن الدمو دمجي إذكرا شين الابتداع إذكروا وان أبو wanda da babu shi ka kawo shi ko kuma akwai shi ka canza masa suffa ko ka zo da shi a wata suffa da addinin musulunci bai umarce ka da kai ba malai ce wal ihdathu fi dini sannan addinin musulunci yana gargadan mu da farar da sababbin abubuwa a cikin addini qala ta'ala Allah madaukakin sarki yace laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yardullaha واليوم الاخر وذكر الله كثيرا الله سبحانه وتعالى يقول لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه حقيقه تبس كنا da kyakkyawan koyi game da sha'ani ko rayuwa ta manzon tsira annab Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya ce amma liman kana yarzullah ga wanda yake fatan haduwa da Allah madaukakin sarki lami lafiya wal yawm al akhir yake kuma fatan samun kyakkyawa a sakamako a ranar tashin alkiyama wa zakarallahu kafiran sannan kuma ya ambaci Allah madaukakin sarki da yawa wa qala ta'ala Allah madaukakin sarki yace wa ma ataakumur rasul fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu Allah madaukakin sarki yace duk abinda manzo ya zo muku da shi ya kawo muku fakhuduhu to kurke shi na sha mimitawa wannan ma din yan uwa abinda take nufi shine duka babu wani abin da aka rage ma malama usul fi isnati wa tana daga cikin alfazul umum lafazin da idan suka zo to duk abin da yake duk ta ga mai komai da komai shi sai da Allah ya ce ma ataakumur rasulu duk abin da manzo ya zo muku da shi sai Allah ya ce fakhuduhu ku karbe shi wa ma nahakum anhu hakanan kuma duk abin da manzo ya hane ku fanta ku hanu ko menene to yanzu duk abin da manzo bai zo da shi ba baya cikin karkashin wannan aya hakanan kuma duk abin da mutum ya fara da shi yace addinin musulunci ne ana bukata a ga stampin manzon Allah tsira da amsi tsara tabbata a gare shi akan wannan abin nasa karkashin wannan aya shi sa kamar yadda Imam Al-Khurtubi ya kawo a cikin tafsirin sa Abdullahi dan Mas'ud babban sahabi yadda Allah tsara tabbata a gare shi wata rana ya faɗi wani hadisi da annabi tsira da amsi tsara tabbata a gare shi yake cewa al'ana Allahul wasilata wal mustawsila wan namisatu wal mutanammisa wal mutafallijatu lil husni al mughayyiratu khalqillah ba'ana Allah madukan sarki ya tsine mata da suke karin gashi da wanda suke kara musu Allah tsine mata yi da suke zuwa a tsaga musu hakorin su su yi shirya mutun yaje a sama korin sa tsakiyar nan a dan kankare shi a mai shirya artificial shirya ba ta gaske ba Allah madukan sarki ya tsine masa albarka haka nan masu zuwa su yi abinda ake cewa irin zane-zane a jikin su ko tatu ko abin da ya kama da haka su ma Allah ya tsine masa albarka wasu ruwayoyin kuma suka nuna akwai masu kankare gidansu mutum yaje ya samu gidansa a kankare mata ita ta zama to siririya yadda ta dadin jagira to su ma Allah madaukakin sarki ya tsine masa albarka masu yin ma Allah ya tsine masa albarka duk tare shi annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi to kun sani mata akwai wata mata mai suna Ummu Yaqub a cikin matayan sa ba ita ma kuma alaran mace ta iya karatun alqur'ani matuka sai ta taso ta zo ga Abdullahi dan Mas'ud ta ga masa cewa naji kana fadar wani hadisi naji kana fadar wata magana cewa Allah ya tsine wa mata yi masu kaza shin a shay'un wajadtahu fi kitabillahi min indi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam abune da ka same shi a cikin littafin Allah kuma daga manzon Allah tsira da amince tsara tabbata a gare shi sai Abdullahi dan Mas'ud ya ce mata eh yana cikin littafin Allah ki duba tace ka ga mallan tsaya ni ma fa alqur'anin na haddace shi daga farkon sa karshe daga bango zuwa bango na iya shi babu inda Allah ya tsine masu karin gashi ko masu kaza ko masu kaza in kuma da akwai ka kawo mun sai ya ce mata aiko inda kin karanta yana ciki ki duba yace baki ji Allah madaukakin sarki ya ce wa ma ataakum ar-rasulu fakhuzuhu ba wa ma nahakum an tufantahu abinda duk manzo ya zo muku da shi ku karba abinda diya ne ku hannu baki zo ne ba ta ce kware da gaske akwai yace to ni kuma manzon Allah ne ji ya ce Allah ya tsine wa mata masu kaza wannan ba dai daga cikin abinda annabi ya zo muku da shi tace yana ciki kun ga shikenan sai lambar mata dai sai hankali sai tace masa to ai ita yanzu ta yadda da wancan amma yanzu shi take kalubalanta kuma to akai da kake faɗa wannan maganar maybe idan aka shiga gidanka za a samu mata masu irin wannan abu yace to sai ki shiga ki duba kuma kawai sai ta shiga ta je ta dan dauki lokacin da ta dauka sai ta fito ta sa Abdullahi dan Mas'ud a waje yace mata to yaya tace to la ba as dai babu ne fini dai ban gani ba shine yace mata shin baki ji wasiyar bayan Allah na garba abin da yake cewa wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum anhu ba na nufin na saba muku game da abin da nake ba ku umarni akai ina ba ku umarni akai abu kuma ina saba muku akan sa yace ya bana sun kasance daga cikin irin wadannan mutane atta amuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna alkitaba afala taqiluna to kun ga akwai arkashin wannan hadisi akwai kalubale da yawa akan mu kenan ma'ana karin gashi da mata suke yi annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi yace Allah ya tsine masa albarka yayin saboda Allah ya mutun zai tsine wa Allah kiri Allah ya faɗa cewa ya tsine masa albarka kuma mutun ya sani cewa idan ne abu kaza Allah ya tsine min albarka kuma in je in aikata saboda Allah ya mutun zai tsine wa Allah to ba ma wannan bayan uwa shin mu iyaye da muke da ƴaƴa mata shin muna ji za mu fita daga cikin wannan matsalar idan ƴaƴan mu suna ƙarin gashi muna gani shin za mu fita ya za mu yi da ku anfusakum wa ahlikum nara wallahi dukkanin uban da yasa ta ƙarin gashi yana gani wallahi sai Allah ya tume shi dan abin da ya shafe shi ne kai tsaye ya sa ido akan wannan ƴa tasa duk abin da take na tarbiyya ya kula da shi saboda duk abin da ta yi mara kyau matukar ba yayi iya wasa bane ya kasa to dole ne ya sa ido akai to idan ma bar ma wani zai iya cewa ai galibi idan suka sa sai sa dan kwali sirifi wani ba gani akwai wanda ba sa lura wani ba gani zai ba to irin askin kuma da samaran mu suke yi fa annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi yayi hani gaba irin askin da ake ce masa alqazu shine askin rabin kai abin rabin kai to shi kuma zamu yi da shi shi ma annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi ya hana shi shi saurayin da yake yi Allah madaukakin sarki zai tume shi a haka sannan mahaifinsa da bai ja masa ko dan wani barin sa aka shi sai yake amma da an kira shi an ce je ka aski wallahi zai tafi je aski saboda alhamdulillah yana jin maganar iyayensa an kira shi an ce wannan askin je ka aske shi da gudu zai tafi shago mai aske je mika kansa aske masa to amma Allah mahaifi ya gani kuma yayi shiru to kaga laifin bi ne shi yaron tunda ya kai shekarun balaga Allah madaukakin sarki zai tume shi akan abin da yi sannan mahaifin da ya gani ya bari shi ma wallahi sai Allah ya tume shi akai shi sa akwai kalubalen tarbiya akan mu da yawa Allah madaukakin sarki ba mu ikon gyarawa wannan aya tana nuni da cewa dukkanin abin da annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi ya kawo mana mu rike shi mu aiki da shi sannan duk abin da ya hane mu kuma mu hannu wa qala ta'ala Allah madaukakin sarki yace qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum zuwa ƙarshen aya Allah yace qul ka ga musu ya manzon Allah in kuntum tuhibbuna Allah idan kun kasance kuna son Allah fattabi'uni to sharadin shine ku bi ni manzon Allah idan kun yi haka yuhibbukum Allah sai Allah madaukakin sarki ya so ku wannan ayar malami suna ce mata ayatul imtihan ayat jarabawa haka suke ce mata dalili ko shine annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi kamar da Abdullahi dan Abbas kamar yadda Ibn Kathir ya yi kaito athar da Abdullahi dan Abbas cewa yazo ya samu mutanen Makka a lokacin ba hijira ba suna garin Makka a lokacin cikin Ka'aba duk gumaka ne sun je sun yi sujada ga gunki kuma a dakin Allah gunki a dakin Allah kuma an je an yi sujada a ciki kun ga ƙarshen tabewa kenan sai annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi ya shiga sai yake gaya musu cikin hikima yake cewa wallahi kun ci amanar addinin annabi Ibrahim saboda duk balarabe yana jingina kansa zuwa ga annabi Ibrahim cewa shi jikan annabi Ibrahim kuma addinin sa suke bi sai annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi ya ce wallahi kun ci mutuncin annabi Ibrahim ku duba yadda annabi Ibrahim ya rinka fada da gumaka amma ku ku zo cikin dakin Allah kuna sujada wa gumaka sai suka ce to ai saboda tsabar san Allah da muke ne shi sa muke bautata musu dan su kusanta mu zuwa ga Allah na abuduhum liqarribuna ila Allah muna bautata musu dan su kusanta mu zuwa ga Allah madaukakin sarki saboda tsabar san Allah da muke shine sai Allah madaukakin sarki so kada wannan ayar in qul in kuntum tuhibbuna Allah in dai da gaske ne kuna san Allah to ba goma kai ku sujada ba su kusanta ku ga Allah fattabi'uni ni manzon Allah ni za ku bi sai Allah madaukakin sarki ya so ku mai gafarta muku zulubin ku duk zulubin da kuka yi na waccan shirka sai Allah madaukakin sarki ya tafiye muku da ita ya gafarta muku wasu malaman kuma suka ce Yahudawa sune suke riya cewa ai sune ƴaƴan Allah kuma sune masoyan Allah wa qalat al-yahud wa an-nasara nahnu abna'ullahi wa ahibba'uhu suka ce sune ƴaƴan Allah kuma sune na kusa da Allah sune wanda Allah yake so suke kaunar Allah to su ma sai wannan aya ta sauka a kansu dan a kalubalance su in dai da gaske ne kuna san Allah to ga abin da ya kamata ku yi shine kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam malai ce min sunnati daga cikin sunna kuwa ahadithun kathira akwai hadisi masu yawa minha daga cikin qaulur rasulullah sallallahu alaihi wasallam shine fadin annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi yace alaikum bi sunnati wa sunnatul khulafa'ir rashidin al mahdiyina min ba'di addu alaiha bin nawajib wa iyyakum muhdathatul umur fa inna kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin fin nar wannan hadisi Imam Tirmidhi da Ibn Majah suka fitar da shi daga cikin hadisin Al-Irbad Ibn Sariya wannan hadisi shahararre ne cikin arba'un hadisi din mun san shi wa adana rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan baligha wajlat min hal qulub wa zarafat min hal uyun ka'annaha maw'izatu muwaddi' qulna ya rasulullah awsina qala usikum bi taqwallah azza wa jalla was-sami wa ta'a wa in ta'ammara alaykum 'abdan habashiyan to sannan sai annabi ga musu ta magana cewa fa innahu may ya'ish minkum fa sayra ikhtilafan kathira annabi ya ce musu dukkan wanda Allah ya bashi tsawon rai a cikin ku sabai da nake ga muku wannan magana to zai ga abubuwa na sabani a cikin wannan addini masu yawa kowa ya kama gaban sa wannan ya rike nasa kamgam ya ce shine daidai wancan ma ya ce wannan bata ne nawa ne daidai wancan ya koma gefe kowa haka kullu hizmi bi maladaihim farihuna kowa na alfari da abin da yake hannunsa haka annabi a lokacin da annabi yake faɗa wannan magana babu sabani ko daya inda addini ne a cikin sabai babu dan da tunda wai yana saukawa sai sabani da ka fito da wani sabon abin Allah zai saukar da aya kareta ka babu sabani a lokacin amma ku dube da annabi yake faɗar abin cewa wanda ya rayu a cikin ku zai ga sabani masu yawa yan uwa yanzu ba mu gani ba mun gani mu'jiza ce ta annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi to da annabi ya ga musu haka bai basu aduhu ba bai basu arfa ba sai basu mafita sai ce idan kuka ga haka alaikum bi sunnati gashi nan annabi ya ba mu mafita yace alaikum bi sunnati ina horan ku da ku rike sunnata wa sunnatul khulafa'ir rashidina ku kuma rike sunnar halifofina shiryayyu annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi yace abu alaiha bin nawajib ku rike ta irin rukun da haƙori fika yake abu idan ya kama shi idan ka rike abu da fikarka wani lokacin bincikar sa sai dai a binciko da haƙorin gaba daya saboda ƙarfin sa to irin wannan rukun ake so kai addinin musulunci idan za a bincike addini daga gare ka sai dai a bincike da ranka gaba daya ku tafi lahira tare ina fata an fahimta saboda idan aka raba ka da addinin ka wallahi dan uwa an raba ka da komai yafi sauki a ce kai kafa kowa kuɗi a duniyar nan duk abin da kake da shi ka rasa amma da imaninka wallahi yafi sauki saboda a ce an raba ka da addininka sannan kuma an baka da kuɗin saboda wannan idan aka baka da addini insha Allah ta'ala wahala iya duniya ce kawai ka sha wahala rashin abinci ne da rashin tufafi da kaza da wulakanci irin na mutane tunda sai mai kuɗi ake girmamawa ba haka bane kai ba za a girmama ka ba shikenan amma idan ka ji lahira fa duk wannan wahala ka manta amma da zarar ka tafi lahira da dukiya ma duduwa ka mutu kai kafa kowa kuɗi a duniya kana rasuwa idan Allah madaukakin sarki ya dauki mutum ya sa aka tsoma shi a cikin wuta za a tambaye shi ka taba jin dadi a duniya ya ce wallahi tunda nake ban taba sanin wani abu shi dadi ba wallahi haka annabi ya faɗa sirra da amince tsara tabbata a gare shi an'amu ahlid dunya an'am ahlid dunya wanda yafi kowa ni'ima a duniya annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi ya ce inda za a tsoma shi a cikin wuta sau daya ba fa a sa shi a cikin wuta ba yan uwa tsomawa kawai kamar yadda ake tsoma riga a cikin ruwa a cire ta a dan tsoma shi a cikin wuta a zare shi a tambaye shin ka san wani abu shi dadi zai ce wallahi tunda nake ban san wani abu shi dadi bai ma san shi ba ba ma ya taba ji ba bai ma san shi ba mutumin da yafi kowa shan wahala a duniya wanda yafi kowa zugata annabi sai da ya dauke shi a tsoma shi a cikin aljanna sau daya a zaro shi a tambaye shi ka san wani abu wahala ce me wahala ne me ba san ta ba kaga dan uwa addini shine komai imanin ka shine komai shi sa komai ka rinka gwada shi da wannan duk abin da zai maka asarin imanin ka komai ne wallahi ka bar shi annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi yace mu rike sunnar sa gangam da fikokin mu annabi yace wa iyyakum muhdathatul umur ahir dinku inda muku ka shedi da bin fararrun al'amura fa inna kullu muhdathatin bid'a saboda dukkan wani fararren al'amari a cikin addini sunan shi bid'a haka annabi ya sa masa suna sunan shi bid'a kuma yace kullu haka ya faɗa cikin nassan hadisin kullu muhdathatin bid'a dukkan wani gangagin al'amari kada ka togance ka ce banda abu kaza banda abu kaza idan ka ce banda kaza banda kaza to sai ka kawo hujja irin wannan mai inganci annabi ya ce kuma banda kaza sai mu dauka amma kada ka zo da falsafa ka ce a cikin larabci akwai kullu kulliya akwai kullu juz'iyya wannan magana ce ta ƴan mantiki ba magana ce ta annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi ba saboda haka abinda manzon Allah ya ce shine kullu bid'atin dalala kowace irin bid'a bata ce in dai bid'a ce bid'a sunanta kuma bata ce Allah ya kiyashe mu da ita wa kullu bid'atin dalala kuma kowace irin bid'a bata ce wa kullu dalalatin finnar kuma kowace irin bata tana cikin wuta Allah madaukakin sarki ya shirye da mu وقال صلى الله عليه وسلم من زر الله تيرا دا امسي تصار تبتا ا غاري شي تي تركت فيكم امرين na bar muku wasu al'amura guda biyu, in ji annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi, lan tadillu ba'di ma tamassattum bihima, ba za ku taɓa ɓata a bayana ba matuƙar kuna riƙo da su. Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi, Allah madaukakin sarki ya turo shi ya isar da saƙo, mutane kuma sun karɓa. To amma yanzu abin da yake ji shine idan ya mutu Allah madaukakin sarki ya ɗauke shi zuwa gare shi ya bar duniya, to ya addinin zai kasance. To sai manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ba wasu abubuwa guda biyu, cewa mutane za su yi wukar gindi da su, dukkanin wanda ya rike su har abada ba za su taɓa ɓata ba. Wallahi ɗan uwa, duk wanda kaga ya ɓata ya saki wannan wasiya ce ta annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi, kar ka yi haufi, baya kanta. Duk yadda yake da baya kanta, yana kanta, wallahi baya kanta. Amma matuƙar kana riko da ita ba za ka ɓata ba. Waɗanne abubuwa ne waɗannan? Sai manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace kitaballahi wa sunnati, littafin Allah da sunnata. Al-Qur'ani da hadisi su kenan, wanda aka ji kwaɗa na Al-Qur'ani da hadisi, kitabu da sunna, kitabu da sunna, su ne dai. Sai dai ƴan uwa, babban abin da ake ciki shi ne kowa yana da awacewa yana bin kitabu da sunna, kowa, hatta ɗan shi'a ma sai cikin shi ma kitabu da sunna yake bi ƙwarai da gaske. Haɗan shi'a wani ma littafi ya rubuta a shi'atuhum ahlus sunna, a shi'atuhum ahlus sunna, ɗan shi'a ne ahlus sunna. Kawo kowa sai ce maka kitabu da sunna yake bi. To matsalar ɗaya ce kawai, shine kitabu da sunna ɗin a bisa fahimtar suwa. Su ahlus sunna gangare original ɗin sai suka ce za a bar kitabu da sunna ne a bisa fahimtar sahabban annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da shi annabi sallallahu alaihi wasallam. Abin da yasa, saboda su ne wanda addinin ya sauka, wahayi yake ya sauka lokacin da suna nan a gaban su, wasu wahayi yake sauka sannan lokaci su annabi yake gaya wa abin da wahayin yake nufi. Wani lokacin dalilin da zai sa wahayin ya sauka su suka sani, sannan kuma Allah madaukakin sarki ya tsarkake su, ya fitar da san zuciya daga cikin su, yace radiyallahu anhum wa radu anhu, Allah ya yarda da su kuma su ma sun yarda da shi. Kana gani ta yaya Allah madaukakin sarki ya yarda da mutum banza? Za ta yi? Ba za ta yi ba. Kuma Allah madaukakin sarki yace fa in amanu bi mithli ma amantum bihi, sai yace me faqad hitadu, idan su suka yi imani da irin abin da kuka yi imani da shi, ku suwa, ku sabai, sai Allah yace faqad hitadu, to wallahi sun shiryu. Dukkan wanda ya yi imani irin imanin sabai, Allah yace masa ya shiryu. To sai muka ga mu dauki fassara da fahimta irin ta sabai, mu dora akan nassin diddiba ba mu ce shi ba, shine abin da yafi. Idan kai sabani ka kawo aya ka ce ga, saboda kowa zai fassara ma, ya iya larabci zai karanto maka aya ce ga abin da take nufi. To wannan abin da take nufi din abu sa fahimta sa ko abu sa fahimta ta ni? Ni da muke jayya da shi nawa za a bi? Tasa ko tawa? To kaga da sai ka aje taka, ni ma na aje tawa. Sai mu koma maga annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya fassara wannan ayar. Idan ya fassara da man shikenan sam'an wa ta'atan. Idan bai fassara ba, sai mu kuma kan sabon annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi, irin sai Abdullahi dan Abbas, wanda Allah ya masa addu'a, annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya masa addu'a cewa Allahumma faqihu fi dinu allimi ta'wil, Allah ka fahimtar da shi addini kuma ka sanar da shi fassarar alqur'ani mai girma. Annabi ya masa wannan addu'a kuma Allah ya karba. To kaiwa maka addu'a, kaiwa maka addu'a, sai Allah ya sanar da kai fassarar alqur'ani, da haka zuka ce fassarar ka ita ce. To shi sai duk wanda ya kawo maka fassarar alqur'ani, bambanci shine sai ka nema a shin wannan fassara a cikin magabata akwai wanda ya taɓa yin irinta? Idan akwai sai kawo maka da isnadi mai inganci, ba kawai faɗa maka zai yi shiru ba, ya ɗauko maka ya gaya maka wajen sai ka je ka duba. Shine haka ake magana ilimi ƴan uwa, ba kawai mutum ce maka zai ai an ce abu kaza ba, to a ina aka faɗa? Duk wani littafi na duniya da yanzu, inda mutum zai faɗe shi insha Allah ta'ala akwai shi, sai ka je ka duba, ko kuma ka samu wanda ya fi ka ido ka tambaye shi. Amma da'awar kitabu da sunna kowa na yin ta, kowa ka samu shi ne cin mashi kitabu da sunna yake bi. Wannan shi ne bambancin ƴan uwa. Shi sa aka ce ala manhaji salafi salih, ala manhaji salafi salih, a bisa hanya ta magabata na gari. Allah subhanahu wa ta'ala ya samu dace. Wa qala sallallahu alayhi wa sallam, annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace man ahdafa fi amrina hadha, hadisin na Aisha kenan, wanda duk ya farar, ku kalli wannan hadisin da ke ƴan uwa, annabi yace wanda duk ya farar, aka ce farawa, kaga da shi kenan, babu, kai ne ka farar da shi.
fi amrina a cikin al'amarin mu haza wannan me wannan din na musulunci annabi ya ce ma laysa minhu abinda da babu shi baya cikin wannan abin wani ya farar da shi ya shigo da shi sai manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ce fa huwa raddun wannan abin da ya kirkiro wanda da babu shi ya farar da shi ya shigo cikin musulunci to abin juyarwa ne ma'ana ko kai ba ruwan Allah da shi hasali ma wannan kirkirar da kai ita kanta ta zama maka matsala a game da lamarin Allah madaukakin sarki Allah ki za a baka dai ruwayar sai ta ƙara fitowa da abin fili sai manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ce man amila amalan kun ga wannan abin ya fito fili wanda ya aikata wani aiki laysa alaihi amruna wanda babu umarnin mu a cikin sa kowanne irin aiki ne sai manzon Allah ya ce me tsira da aminci tsara tabbata a gare shi fa huwa raddu wannan aikin nasa abin juyarwa ne kowanne irin aiki to ya za ka gane aiki akwai umarnin manzon Allah akan sa tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ne hadisansa saboda ka duk aikin da zaka ina yau mai mata mana ne wa duk aikin da zaka yi ka rinka bibiyar sa madina aiki da kayan uwa kada kawai dan naga wani yana yi ko wata kasa suna yi ko wani abu makamancin haka kace wannan abin addini ne ba daga ka ake gane addini ba dan wasu da yawa daga cikin yan uwa sai su dauka cewa idan mutum ya je aikin haji ya gane wasu abubuwa a garin Makka sai ya ce ai daidai ne mana karatun sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallam maka faɗa wani abu sai ne ce ai a Makka ma ana yi mun faɗi sabanin sai ya ce ai shi bai yadda ba a Makka ma ana yi to kaga shi abin da aka yi da shi tunda ana yi a Makka garin su annabi tsira da aminci tsara tabbata a garin shi ya zama addini ba a gane ko aikin sayyidina Abubakar Siddiq ba a gane addini ta wannan aikin nasa inda ya saba annabi tsira da aminci tsara tabbata a garin shi dan wato ƴan uwa ku fahimta a ka'idar usulul fiqi idan sahabi ya kawo ta magana sai wani sahabin ya saba masa to duk maganar sa ba hujja bace maganar sahabi tana zama hujja ne idan ya kawo ta duk sahabbai suka yi shiru babu wanda ya saba masa sannan bata saba alqur'ani ko hadisi to sai a ce wannan hujja ce amma idan sahabi ya kawo magana wani ya kawo sahabi fa kenan kuwa sahabi bare ni ko kai bare aiki mutanen Makka su sabon ba ƴan Makka bane tarewa Makka kenan to addinin musulunci ana fahimtar sa ne da hujja ba da aikin wani ba Allah subhanahu wataala ya samu dace saboda haka wannan hadisi yana ɗaya daga cikin usulul din kamar yadda malami suke faɗa asalai na addini wanda kusan duk wani abin da yake na bid'a ne ko kirkiro shi aka shigo da shi addinin musulunci inda ka ɗau wannan hadisi ka ɗora masa to sai ya ruguje insha Allah ta'ala ina gani anan zamu dakata insha Allah ta'ala sai kuma gobe sai mu ɗora akan hadisi na gaba zuwa kuma sauran bayanai da malami a cikin babin Allah madaukakin sarki ya samu dace abinda muka faɗi daidai Allah madaukakin sarki ya ba mu ladan gaba daya kuskuren da muka yi kuma Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa la hawla wa la quwwata illa billah wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.